Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe shiri ne na matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen house na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin mu na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio zaku kuma iya jin mu kai tsaye a koda yaushe kuke bukata a shafukan mu na sadarwar internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com masu gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu
sai kuma ni Hadiza Kyari
to masu sauraro dai kamar yadda kuka sani a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau ma 18 ga watan Nuwamba na shekarar 2019 za mu ci gaba da tattaunawa ne akan tarbiyya kamar yadda muka yi a makon da ya wuce a yau za mu duba bambancin tarbiyya a zamanin da da na yanzu da kuma matakan da ya kamata a dauka domin tabbatar da ingantacciyar tarbiyya
yau tarbiyya ta matasa mun gani inda ne shi malam gashi na inda ne bani ya bashi hannu da gashi da tishu ga gurin game amma kage yanzu da muka zo sai da mana surun gobe
muna tafe da cikakkiyar tattaunawar da zauren muhawaran mu yayi akan wannan batu
bayan haka kuma za mu karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook a ranar Litinin amma wadda ta gabata sai ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin yau da gobe
kuma sauraro za mu fara da karanto muku wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a makon da ya gabata inda muka ce tsakanin iyaye da malamai wake da haƙƙin tarbiyyar da yara ga kuma yadda kuka amsa mana to amsar mu ta farko mun samu ne daga Hannatu Yakub inda ta ce a gaskiya iyaye su suka fi cancanta da su tarbiyyar da yaran su
Amsan mu ta biyu ta fito daga Ahmed Kafinta Gabarin inda ya ce gaskiya iyaye ne suke da haƙi amma bai kamata dan yara an sace su a ce wai laifinka ne kana da damar barin yaronka yayi walwala
ita kuma Umma Habib ta ce iyayenmu su suka fi rinjayen haƙi wajen tarbiyyar yaro amma da malamai da dattijan anguwa duk suna da haƙi wajen tarbiyyar yara da ke kewaye da su
Abul Bashar Jamal yace iyaye su ya kamata su ba da tarbiyya na kashi 95 cikin 100
ga kuma amsar Maryam Aminu Kano Maida Garko da Aishatu Musa Wada Barkin Ladi tare da Fatima Musa Wada su kuma suka ce fatan alheri a gare ku yau da gobe ni dai a gani na malamai ne suka haƙi wajen tarbiyyar da yaro domin wani yaron ya kuma karfin iyayensa kuma haka ne
haka ne shi kuma comrade Umar Shehu mai saji Allah ya sana fada daidai yace Allah wato assalamu alaikum yau da gobe tarbiyar wato tarbiyar yaro haƙi ne da ya rataya akan kowa iyaye malamai gamagarin al'umma domin yaro na kowa ne ba mamaki iyayen da malamai ba su ci amfanin shi ba amma gamagarin al'umma su ci haka kuma in har ya lallace ba iyaye da malamai kadai za su kula da shi ba
to sai kuma amsar Sani mai lange-lange ya wuri shi kuma ya ce yau da gobe ba shakka wannan haƙƙin su ne duka ganin cewa ana iya ba yaro tarbiyya mai kyau a gida amma ya tafi makaranta kuma sai ya lalace
tabbas shi kuma Dauda bin Afan Potiskum ya ce iyaye ne wato uwa da uba sai kuma malami wannan shine gaskiya da gaskiya wai makaho ya shiga caca ba a ci shi ba a lalle kan babbar magana
wannan fa babbar magana ce to an samu ta karshe kuma daga wurin Zainab Shehu Aliyu tace su duka suna da haƙƙi da fari dai a turance an ce charity begins at home to banda haka su ma malaman suna da tasu guduma wanda za su bayar dan idan yaron su sun bar gida hannun malamai za su koma sai kuma su daura inda iyaye suka tsaya
to madalla masu saurari wato ku ci gaba da turo muna wato amsoshin tambayar da muke muku a shafin mu na Facebook
to karshen amsoshin kenan bari kuma
mu ji shirin mu na gaba To madalla Hadiza bari mu sake komawa jamhuriyar Niger kamar yadda muka yi a makon da ya gabata mu ji tattaunawar da zauren muhawaran mu yayi da wasu matasa da ma iyaye akan tarbiya a zamanin yanzu Yusuf Abdullahi wakilin mu wato shine ya jagoranci wannan muhawara ga kuma yadda ta kasance
To malaman da muka gaito a wannan zauren sun hada da Alhaji Salisu Amadu daya daga cikin dattawa a Birnin Yamai akwai kuma Al-Mansur Muhammad daya daga cikin masu fashin baki kan al'umuran yau da kullum a Nijera sai kuma Lawali Talha shugaban ta kungiyar matasa wacce ake kira Ashifa tare da su zamu tattauna kan abin da ya shafi tarbiyya da kuma kyautata mu'amala tsakanin al'umma zamu ji washin wacce fasara za a yi wa tarbiyya a wannan zamanin kuma ta wace hanya za a kyautata mu'amala tsakanin al'umma Alhaji Salisu Amadu da kai zan farawa shin me ake nufi da tarbiya
wasu malaman fiqh suka ce ana iya kasafa gida uku dan ka san ajamin mutum kamar girman shi matsayi uku ne akwai yarinta akwai tasawa mai da yake matashi akwai kuma littajitaka to ita ma tarbiya tana iya tahiya a wannan matsayin to amma suka cewa yaya ne ake daukar ta wanda al'aini za a gane menene ma tabbana tarbiya ita tarbiya kalma ce wadda ya zamanto a larabci kamar doka ce wadda take tsare dan adam da bisa kan ta yadda lalata kenan ita tana gwadawa mutum menene rayuwarka menene kai kanka menene dan adam menene dabba menene tsuntsu menene wannan abin duk abin da ka sani yana bambanta rayuwa da wanda ya zamanto kai dan adam a matsayin ka na mutum cikakke kamili wanda ka san abin da kake yi kenan in akwai tarbiya kuma ka san irin da zaka shiga ka san karaman da zaka yi in akwai tarbiya ka san idan ka ga babanka ka san wannan babanka ne in akwai tarbiya ka san wannan abokin babanka ne in akwai tarbiya ka san wannan abokin babanka ne ba za ka ubana ke shi in akwai tarbiya ka san hakkin makautaka in akwai tarbiya ka san hakkin kanka tukun haka nan ka san hakkin gidanku ka san hakkin kasar ka ka san hakkin ungo
waye kamata wane ne nauyin bayar da tarbiya hau akan sa iyaye ko kuma makaranta
uwaye da makaranta dan su mun salin mutum a matsayin shi na dan adam ya kamata ya kiyaye ya san menene dokokin rayuwar tarbiya ita kuma tarbiya tana tasowa daga gida sai ta haɗu da makaranta kuma ita haɗu da titi
to wace rawa ko wani bangare ya kamata ya taka kama daga iyaye zuwa ita makarantar
Allah saka alheri kowanne bangare akwai hakkin da ya kamata ya bashi kai wanda ya zamanto kuku a hida aka ce idan ka a hida da kun wai kamar shi karatu wanda zai zamanto rar da ka aihe shi mata kun kamar shi addu'o'i wanda Allah ya kare shi daga shaytan wanda ya zamanto duk ka san dan abin da yake bambancin rayuwar mu uwayen mutun kan mu zo ma addu'a suke mu har mu zo duniya sai aka yi lissahi yau wanda ya zamanto in ana tahiya abin yana lalacewa ana tahiya ana barin wanda ana gani sarai yau kana ganin sai aka ce ai zamani ne ba wani zamani illa abinda dokokin da ya kamata su abi su a ba su hakkin su su ne ba abi sai ake barin dokoki idan ka bar dokoki sai ya zamanto kuma a wa zai gyara ma shedan
shi kuma kana magana kamar irin rawar da ya kamata a ce iyaye sun taka ko ita makaranta wace rawa ya kamata a ce ta taka
ita makaranta baka ji aka ce ba kalka kai wanda ya zamanto a ce malamin yana shan sigari malamin yana shan giya kuma amma yana bada karatu shi kuma karatu yana tiya da tarbiya tarbiya kenan malami bai da tarbiya in kai lissahi sabi komai ilimin da zai bayar da naka kada ka kai shi wannan wurin kenan kan sai da wani aka cewa ko da zai zamanto kai za ka kai danka makaranta to in aka ce fa shi wannan malamin idan an tashi makaranta ba abin da yake sai laganci ba abin da yake sai abubuwan da ba haka nan ba ko kuma an ya zamanto in ya koma karatun kuma yana koma salata to kai danka da acan
Almansir ya kai zaka kwatanta tarbiya a wannan zamanin da muke
ciki.
Ai kowace al'umma cikin duniya tana da tarbiyyarta. Muna da tarbiyya, muna tarbiyya. Ya zaman do kai mai gadanci, baka ƙarya, baka sata, baka zalunci. Kuma wadanga abubuwa yanzu da ba mu san da su, amma yanzu akwai su. Ya zaman do kai shugabin al'umma, yanzu kai kai sarki ne, kai magajin gari ne, kai prefect ko wani minista ne, ya zaman do cikin tahe da kaka yi. Kana bada matsali na gari babu kariya babu zalunci babu
bayar da kyakkyawan misali
ba kokan misali to wannan shine faskar yara namu ka gani suna kallon yaro yana kallon uban shi kuma mu al'umma muna kallon cikin karkara muna kallon taki muna kallon sarkin mu muna kallon ministerkin mu muna kallon presidentkin mu to in su da kansu ya zamanto ba su da irin wannan tarbiyya ta gari kenan al'umma duk ta lalace ka gane ku nan ga cikin matsala kuma yau cikin tayan namu yau harka kudi harka neman arziki harka duniya
son abun duniya
yau ya kawo muna matsala da yawa cikin harkar tarbiyya kuma arziki nan su baron su in na kwaya ne ka kawo baron su in na kashe mutane ko sai da fotocin adam ka kawo baron su kenan wadanga abuwa duka in ba mu han in ba musu magani ba tarbiyyar mu ba za ta kawo muna matsala sosai
to yanzu ya za ka so kotanta tarbiyya a wannan zamanin da tada
tarbiya ta da mutane ba ruwan su da abin duniya kuma mutane suna son juna kuma mutanen kana da abu naka abu na al'umma ne abu naka na al'umma yaron ka naka na cikin ka yaro na al'umma ne yau ganin ga an kai ma wani yaron wani magana yayi wani abu ba bisa gaskiya ba kai mishi magana zaga uwaye za su taso muka ga mushe yana so ba yaro tarbiya cikin class dan ya bige shi kuma mishi wannan magana sai ga uwaye da garkin gan anguwa su taso da sanduna za su buga mushe kenan wannan abubuwa duka da ba mu san shi ba yaro in ya taso yaro na al'umma ne kamata ta ba yaro tarbiya yau ba haka bane
Lawli Talha kana daya daga cikin matasan birnin Yamai kuma mun gayyace ka ne a matsayin matashi shin ya kai kake kallon tarbiya a wannan zamani
yau tarbiya ta matasa alhisu mun gani inda ne shi malam gashi na inda ne bani ya bashi hannu saboda gashi dukkan su ga wurin game amma ka ga yanzu da muka zo sai da malam su rungumi shi don an samu change cikin hankalin duniya tarbiya an zubar da ita kowa ya dauka tarbiya makaranta ne zaka samu tarbiya shi kuma tsarin na makarantun mu na yau kowa masu sauraron mu ya san system na tafiyar da ilimi musamman na kasashen mu na Africa kuma musamman kasashe masu talauci wallahi bai yi daidai da aqidar mu bai yi daidai da al'adun mu ba kuma bai yi daidai da addini
anan kamar kana nufin cewa al'adun wasu kasashe da kasashe kamar su Niger ke doka shine yana cikin abubuwan da ke kawo tarbiya cika
tabbas kai baka tsaya ka gyara naka ba kuma sai ka dauko na wani shi kuma na wannan ne yake karfin ka kenan babu yanda za a ci nasara kenan anan mu matasa kiran da muke yi ga matasa ƴan uwanmu da kuma uwayenmu tarbiyyar nan da aka sani ta da ta tushe ta gida a dawo bisan ta yaro baka gwada mishi abun duniya tashin fara yaro baka gwada mishi a kai dana ne dan ni ina minister ko dan ina deputy ko dan ina wani governor no yaro kana gwada mishi danka ne amma kuma an yi ita waje duk wani dattijo mai warinka kai a matsayin shi na babanka ko kuma wani mai warin wansi guda ne suke da wa'annan wanda suke nan gidanka da kai da kanka kenan yara ana sa musu wannan hankalin ne uba ya sa ma ɗan shi da kai ta waje in ka ga mutum mai kamanni to da ni da shi guda ne wajen ka ba shi daraja ka mutuntar da shi in ka ga taho ga kaya zai kyabu ka dauka ka aje mishi in zai kaza 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 akwai duka yanda tarbiyya take to dole sai mun dawo mun yarda mu yi wannan tsarin sannan kuma matasa masu tasowa musamman masu neman ilimi in ce ƴan makaranta kamin mutum ya tafi shiga cikin abun da shi harka administration ma'ana harka aiki ya kamata mu sani shi aiki ma da zaka zuwa kai dan ka saka a ainihi ba ma dan ka samu kuɗi bane ba dan kuɗi bane ake yin aiki aikin ƙasa ana yin shi ne domin ka sa ma ƙasar ka daraja a ce ƙasar ka tana da irin ka mutane masu adalci masu kokari masu tattalin ƙasa su ci gaba ai yanzu na aiki jarida ne kuke ko in kuɗi kuke so akwai wanda za ku ji ku samu kuɗi amma kuka yarda ku zamna ku ba mutane ilimi a horar da su a tada al'umma wannan kuma Allah ma da kanshi yace cikin abin da ke iya maka saura akwai ilimin tafubi ilimin da ake cin hwani shi ko malam ko don kenan tarbiya alaji su tana gida
ana ganin ku iyaye ku ne kuke yin sakaci game da tarbiyantar da ƴaƴanku musamman ma kamar baiwa makaranta yuka da nama game da abin da ya shafi tarbiya ku iyaye ba ku da lokacin ku tsaya ku ba ƴaƴanku tarbiya
ba duka kowane gida bane ba ake taya da irin wannan abin da ka wadi magana inda take shugaba ya fara da kai mai gida idan ka gyaru ɗiyanka za su gyaru ba magana zamani ba wani ma ne zamani shine yake in kana gidanka ya shige ya ci gaba da zama gidanka kai ne za ka gani ka sare wannan abin yaro yanda ka san kamar lauje ne sai ya yanko ya ci komitawa ce kai ne za ka ci mishi wannan gamba ce wannan haura ce wannan kubiya ce in ka warware mishi sunan ciyayoyin kansu kenan kaga daga nan ma ya san a'a baba ashe abin da abin da nan yanko ba ciyawa bace kenan na ɗaya kaka cewa yaro kai kashin wai kana gudan wai kai bata ran shi wai kai daga haidan wai kuma kana wai kai bata ran kai kuka to idan baka sa ba yaro kuka wata ran zaka kuka idan ka sa shi kuka kuma kai wata ran zaka rayu sakarariya tunda dama aka ce menene ke rayuwa duk lokacin da ya zamanto duk abin da zai zamanto ka bari kana san sarai'an ba haka nan bane ba tunda in kai lissahi me yasa abin ke lalace a haka nan wurin kake hudi ai mutane ne ake tayawo da gobe ba tsaya a dauki darasi a rayuwar al'ummar da ta huce mu ai sakin shi ka maganye ai shi wanda ya zamanto ake barin ake wannan shugaban ake wasa da hankalin shugaban nan yanzu in kai lissahi da ba yanzu da can da mun san wani rayuwa a nan yamma wanda yara za su yi ka daukan motocin uwayensu sai suna kashe mutane a titi kuma an san sare ɗiyan manya ne kuma su ne goma suke cikin abin kuma masu iko suna ji suna gani kuma kyale su idan aka kai su gidan kaso su zuye su yi tsaye a huddo su kai kana jin wannan abin shi tarbiya
anan laifin wane su mahukunta ko kuma iyayen da suka ba su motocin
akwai uwaye akwai masu iko dan abin da yasa ita doka bebiya ce ya kamata su yi aikin ta na bebanci ko dan wane ne idan ya hau buskan doka wanda ba haka nan ba kenan doka ce aikin ta ƙarhi ana lokuta shi tinya da zashi
Yanzu dai kuna sauraron yau da gobe ne daga nan murya Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen tattaunawar zauren mu na yau.
A daidai lokacin da ganin makarantun boko ma suna da nauyin da ya rataya a wuyansu ko kuma rawar da ya kamata su taka wajen tarbiyantar da ƴaƴa kamar yadda yake a shekarun baya. Amma an yi la'akari da cewa a yanzu a makarantun ma kamar bangaren na tarbiyantar da ƴaƴa ba a bashi muhimmanci misali kamar wani moral da sauransu da aka san ana yi a baya yanzu ba ya da wani muhimmanci a cikin makarantu
wannan misali ce kamar abubuwa ne kamata mu sake tsare wannan ga hukumomi na da kuma mu da ministan musuka na karatu da sauransu ya kamata su sake mun tsare su har malitahin nan ya kamata su sake mun su
ne
ta tafan ma saboda a sa wasu abubuwa na gari
wadanda suka yi daidai da
wadanda suka yi daidai da Allah da amma ba wasu abubuwa in ka dauki littafi sai ka ga ana wani foto ne wani ana jaye da kare wasu abubuwa kaman na wadancan ne ya mu muna da al'adu mu nan ga aje gona an ya ji bana bayan dabba ana so eksa irin wannan abubuwa ya kamata ya zamanto ana mai da hankalin yara cikin wannan littafin nan amma do a sake littafin nan a sa wasu abubuwa na gari ka gane ko kuma akwai wasu abubuwa yau bisa harkar taya al'umma wani abubuwa dai na harkar contraception da sauransu especially asu wasu abubuwa da ana ga ma yara tun yana école primaire ana ga musu su abubuwa
na kamar abin da ya shafi jima'i haka
wala to wadannan ma da ba mu san irin wani abubuwa tana wadannan ma yana kawo muna cikas kin taya kuma ga kumanta irin wadannan abubuwa na television ga kumanta irin wannan abu na sulila da wani abubuwa na internet da sauransu inda yaro cikin shan British cikin yana cikin shan British yana contact da duniya kuma yau yaro yana kallon ka cikai uba yau yaron gani ka gani yaron kanana ga yi suka su uwaye wayo ha yi suka uwayen su ba sun komai ba su uwan suna cikin ritar kenan fi sabilillahi ya kamata zamanto mun ba karatu wanga da boko wanga mun ba su da kamata zamanto mun ba shi dama wanda yayi aikin shi na tarbiyya
lawali tsala akwai matasan da ke kallon matashin da ke nuna ladabi da biyayya a matsayin wanda bai waye ba
abun da ake ce ma waye ba musamman ga matashi na harko iziye ne mai ilimi wanda zai ba shi dama ya ci umarni shi kuma wasu su ci umarni shi karkashin shi kuma kasu su ci umarni da shi shi ne wayewa in ya zamanto matasa suna ɗaukar wayewa shi ne ka ci zarafin wannan kamar ga abin da kake ga dama ka sa irin kayan da kake so ka bi inda ka ga dama ka yi abin da kake so wannan shi ne ake ce makawanci da jahilci ko in ce dakikanci ma tunda me yasa ai su wanda suke da irin wannan halayen ban taba jin labarin wani wanda aka ci yayi irin wannan rayuwar tare na manya tare shi ladabi ta yin abin da aka ga dama kuma ya dawo bai yi nadama ba cikin yayi su amane zai yi nadama in bai su abu ma ya mutu haka nan kenan Alhaji Isu ci gaban matasa shine a tsaya a yi tsari mai kyau a dauki tarbiyya mai kyau
ta wuce hanya
yawa ta hanyar da ake dauka tarbiyya mai kyau na farko na sugiran fara al-musri ya kawo zancen akwai misalan mutanen kirki zan ba ku wani misali akwai wani komisar da police ɗaya shi suna balo bayan gida sai aka buga balo ta shiga wani gida ta bugi wani yaro da hanci sai jini ya kewuta sai uwayen yaron nan suka zo suka tafi gidansu wannan yaron suka ce ai yaron nan dama an ce su bari balo nan amma ga shi sun buga balo ta faɗa ma wani ƙaramin yaro ga kai haisanci shi na shi wallahi ko misar da police wannan kamo yaran yayi duka hadda dai su dai makwabtan sai ya sa sunan cikin kaman sa salon hakan ganin ina na suna kun tsaya amma dai shi sai da yi turwa zuwa cikin sirri dai shi dai aiwa
wato shi dan nashi sai
ya rufe sai ya rufe shi cikin sirri sai dai a hiddo shi ya ci abinci ya koma can yake hutsari da komai cikin sirri
saboda ya tarbiyantar da
shi saboda ya tarbiyantar da shi dan ya zama mutum na gari kai ya kare irin wannan halaye kuma ai misali ne ga su wannan yaran su ma bai sake su ba sai da wannan abu aka yi su gani don kenan akwai misalai na mutane na gari
Alhaji Salisu Amadu wasu na ganin miyagun abokanai ma na taka rawa wajen lalata tarbiyyar yaran da ake tunanin cewa sun samu tarbiyya a gidansu
daman yaran lalatattu idan ka gansu ko kuma ka ji labarin su ta danka kenan yayi kamar sai kamar shi da bar kamar shi mai zangart kuma ka ce mishi daga yau ba ni son ƙara ganin wannan san shigo gidana kuma ko ka huta tare da su kamar shi sanda wanda ya zama to ka ce mishi ko kai kai ta kai ta kai ma ka ce mishi bin yayi mishi ba dan abin da yasa dan yaro in ya kasa in ya karantu idan ka ya san ka ce mishi ba ka yayi mishi ba har abada bai wannan abin wanda ya zama to in yaron ya san menene wannan rayuwa wanda ya zama to in duk abin da zakai a rayuwarka dan wannan aida ma aka ce shi yaro bai girma gaban uwayen shi
a ƙarshe Alhaji ta wace hanya kake ganin za a gyara kyautata tabi'un al'umma
idan Allah saka lahiri
da abubuwan da
Allah saka lahiri ke faruwa dazu wannan dan uwana ya kawo kamar abin da shahi reform bisa kan karantarsa kuma bai cin reform sai ya zama to kuma su uwaye da ka sani da kuma wannan kungiyar uwaye na makaranta su san suna da hanya biyu zuwa uku na ɗaya dabar kowanne wata su kewaya su ga yara me ake karantar da su kuma in ya zama to shi in kai lissafi yau ka san waye dabar in su lakwalakin da karantar da lakwalakin ta zama tangan tangan ana tsakan lakwal sai a zo a aiko a ce a tsaye wani program kin ko bai so na halo sai a janye halo a ce a'a ga abin da za ku yi to in kai lissafi gwamnati ke da kwai wanda ya zama to ba ta tsayawa ta tsara abin tun da an aikata abin sai ana aikata abin ake cewa a gyara shi shi kuma lakwal da karantarwa ba ana tsakayin bane ba abin ake canzawa kan ayi abin ne ake kawo sanannu ƙwararru wanda suka san me ya kamata a yi wuri kaza su ajiye abin kuma su karantar da karantarwa wanda za su karantar da yara
to ya zama mafita kenan
mafita shine wanda ya zamanto ya kamata kowane fanni ya kai kokari a gyara abin tunda abin da yasa in ya zamanto
ya kamata a kawo gyara
aka gyara a karantar da wannan wurin makaranta a kawo gyara wurin tarbiya wurin uwaye a kawo gyara wanda ya zamanto mutane a kara musu ta yadda administration ba muna huci ba sata bace ba a kawo gyara da cewar kai zamantakewar mu yau ta yau da gobe ya kamata mutane su gane da wani abu kuwa gyaran al'umma tana da aiki dewa wanda ya zamanto in kai lissahi a kowane fanni mutane suna son wa'azi amma in aka yi wahayi gari aka bar mutane a haka nan karazubi wallahi dan wannan zamu yi kici zatsa amma muna fatan ya kamata a wannan aurin abubuwan da wannan kodin kuke badawa Allah saka muku da alheri kuma ya kamata mutane in suka ji magana sai su gyarawa ba cewar ko abin kamar tsinya ba ya kamata in aka ji duk abin banna a tsaida shi a yi kokari duk a yi karin zuciya a gyara abin da saboda al'umma ta ba ta gyara
almasir a ƙarshe kai ta wace hanya kake ganin za a kawo gyara game da wannan lalacewar tarbiya ko kuma wajen kyautata
ta dai wannan gyara ya kamata a kawo kaman kowane yana da nashi gudumuwa ba ta wai kai controle yaron ka a campus ba ta wa ko yawun kai kai controle shi ran ga gida ya hita ha kuma kullum yana da portable cikin hannu ba ta wa kai controle yaro ano gani me ya kamata mun ne ya kamata mun uwaye ya zaman to kullum muna zaman da yaro je mu muna ga musu abuwa nagari mu ci haka wannan abun bai da kyau wanga bai da kyau ka ke wannan abu kuma mu kama ma mushanin mu mukama musu mushanin na lakolki nan su ma kawo malumakar su kawo ma nasu gudunmuwa paske mushanin lakol kamar uba ne ɗan da muka sashi mushanin lakol uba ne in ba yanzu ba a cikin wagane ne na yanzu ai da mushanin lakol uba ne kuma mushanin lakol yana son yaran nan yanda uwaye suka so su kenan ya kamata yanzu mu dawo bisa abubuwan nan da mun ka sani da kuma Allah ya sa wanda suka gane suna da wasu su gai aji su ma su kama manija su kama muna tana akwai su cikin shugabanni tana akwai su cikin malamai tana akwai su cikin sarakai an tuka muna so su kama muna kuma ya zamanto mu zanka daga mu kowa yasan da yana da haki kasa tana haki bisa gare shi
nagode lawli tsaha a ƙarshe kai wace shawara zaka bayar game da abin da ya shafi kyautata tabi'un al'umma ko kuma kyautata mu'amala tsakanin al'umma
uwaye mu ƙara maido hankalin mu bisa tarbiyyar din mu sifatota kamar lokaci
da kuma ba makar ba
ba makar ba me yasa na ci haka nan saboda yau dan naka koda ya girma ya kamata ka san ka san da shi wane ka ga yanda zamani ya zo da shi ka ga yanda abubuwa suke tafiya kaza da kaza da kaza mu da muna warin ku ba haka ba suke tafiya da ladabi da magana mai dadi kamar da shi kamar abokinka abun da nake yi a nan kamar uwaye su jawo ƴaƴan su gaski su jawo su gaski kai ya zama to kullun kamar tsawa ne ko kuma wani abu haka na ni na aiki a ayi hakuri tunda kamar abun ya zo haka nan ka jawo danka gaski in ma akwai wani wuri ka jashi ku tayi tare ka dauki danka ku tayi tare da sauransu ana samu ana hirantawa kana ƙara ba su dama ko da ba kai ai kamar ai a dawo yanzu a zinki
kana ga hakan zai taka
wakarwa wajen sauki zai kawo sauki
game da tarbiyyar
ke sai ku zama abokan juna da kai da diyan
to madalla a gaida Yusuf Abdullahi Madina kin da yaji ko
naji kuma dazu da nake da muke duba ra'ayoyin da masu sauraro suka turo akwai wata na manta sunanta wadda tace ita babban abin da take son a maida hankali akai shine maza su taimakawa iyaye mata kuma ina ganin wannan babbar shawara ce mai kyau da nake fatan za a dauki darasi a yi koyi kuma a yi abi haka
wannan gaskiya ne dan yawanci gaskiya mata ake daurawa laifi duk abin da ya samu yaro sai kiga an daura ma uwar shi to to masu sauraro anan muka kawo shirin namu na yau madadin wanda ya bayar da umarni Daniel Brown da injiniyan namu na yau Mr. Pete da kuma wanda ta taimaka wajen gabatar da shirin
Madina Dahiru mai shanu
ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya